muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa .com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Faki
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 20 ga watan Yuli na shekarar 2022 zamu magana ne akan rawar da mata ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a wannan lokaci na zabe, musamman ma daga cikin gida.
Yake Zara umuna tafi da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ta samu tattaunawa da bakwar da ta bada muhimman shawarwari wajen ganin mata sun bada gudunmawa wajen tabbatar da an yi zabe mai zuwa cikin lumana. Sannan zamu ziyarci filinmu na Kwalama.
Sannan zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, zamu fara shirin ne da lekawa jihar Filato wajen wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da bakwar da ta gayyato mana da za ta gabatar da kanta.
Sunana Hajiya Binta Musa Kabir, ni ke chairperson IMC Jos North Plateau State, sannan kuma ni advisor ne Community for Action.
To Hajiya, na san da yake kina ayyuka ma musamman na zaman lafiya. Ana batun kakan zabe, sai kiga akwai ƴaƴa waɗanda wani lokaci su aikin su kenan, idan sun samu wannan dama su hargitsa wuri, su hargitsa abubuwa. Kina ganin kaman ta ina ne iyaye za su fara fargar da ƴaƴan su, ko kuma a ce an fara ba su tarbiyya wanda ƴaƴan nan za su girma su zama mutane masu riƙon amana, riƙe kansu, amfani dai ma gaba ɗaya a cikin al'umma.
Mun san cewa dai kowane ɗadi daga cikin gida ya fito gidan da aka haife shi, inda baban shi da maman shi suke. To kuma a da dai lokacin da muke yara, za ki gani mun tafi makaranta mun dawo, makoci kadai ba zai bari ka yi laifi ba, ko ko idan kai laifi ya maka duka, ko ko ya ja maka kunne, iyaye kuma sai dai su godiya. To yanzu abubuwa sun canza saboda yanayi na cuɗanya da kuma yanda dai rayuwa ta zama da zamani. To sai ya zama a takaice wannan muhallin da muke cewa community society, ko kuwa a community, ita take taimaka, ita ce muhalli na biyu a taimakawa tarbiyya, sai zama an deficit ɗinta, babu ita, sai zama daga gida sai makaranta. To kin ga gap ɗin yayi faɗi. To saboda haka, tunda iyaye sun gane su ne first custodian na yara, sai sun haifa, sannan yaya su ga society, kuma daga nan su je makaranta. So advice ina anan shine, I will say it again and again, iyaye su yi tsayin daka. Yaya dai Allah bai in ya ba mu aihuwa, to mu rike su ko mu haifi yaya wanda zamu iya tarbiyyar su. Saboda me ana cewa da rututu gara guda ɗaya kwakwara? Idan muka haifi ƴaƴan nan, kwaya ɗaya ne, biyu ne, uku ne, in muka gani cewa ga yanda Allah ya kaddara mu, ga nan muke za mu iya dakatarwa a haka, saboda mu ba mu waɗannan ƴaƴan haƙoƙin su, a ba su abinci.
Amma wani zai kawo miki kauli da ba'adi da bayanan cewa ai bai kamata a ce ma a ƙayyade ƴaƴan da za a haifa ba, saboda haka ko yaya ne za ka haifi ƴaƴa dai wanda Allah ya baka?
A'a, shi da kanshi rayuwa da zamani, ba zamani ne zo ta da addini ba. A cikin addini akwai zamananci kuma akwai ci gaba. Kuma shi addini yayi magana, kamar yanda dai zan yi magana akan addini, kamar musulunci, addini ne wanda yayi magana akan abin da bai zo ba ma. to saboda haka shi haihuwa ana son ka haifi ƴaƴa iya waɗanda ka san zaka iya fitar hakin su iya waɗanda zaka iya kula da su iya waɗanda zaka iya tarbiyyar su idan ƙarfin ka iya zai iya kula da ƴaƴa biyu uku ka haifi biyu ukun nan ba wai don ka daina haihuwa kwata kwata ba a'a zaka ba haukan ka wani dama in Allah ya yarda nan gaba sai ka ƙara amma ka zauna kana zuba ƴaƴa 10-11 wannan ba wanda yake zuwa makaranta babu wanda yake yi idan sutura na kirki a cikin shi babu wanda kake da lokacin da zaka mishi tarbiya dan ma yana neman ya san iyayen su yi mishi magana su dora shi bai samu ba to kin gani irin wannan ina amfanin wannan yawa to saboda haka shi kayyade iyali ma a cikin wannan magana da nake yi gaskiya yana da ginshiki ne mai karfi na farko kenan na biyu sai ka samu iya wanda zaka iya sannan ka iya ba su duka bukatu na biyu daga cikin su shine iyaye Allah yayi kowa fingers din mu ya tsumu ba dai bane iya wani zai iya cin gwaza da mai shine lunch din shi wani zai ci costume tare da jollof rice da kaza amma menene kowani da yana zama yana wanzuwa da iya abin da iyaye suka bashi kuma tarbiya in ka dora da akan tarbiya kar yayi kwadayi kar yayi yawo kai wannan to iya abin da ka bashi shi ya sani kuma yaron zai zama a zuciyar shi akwai wannan wanzuwan matukan ba yunwa da zai so iyaye shi matukan yaro baya yawo tsumma zai so iyayen shi matukan na bayi da lafiya an dauke shi an kai shi public care center ko ku an kai shi plateau hospital ko jut ko wani private clinic yaga iyayen na dawaine da shi har sai da ya samu lafiya an kawo mishi dan lemu dan ayaba ko bage ne to yaron nan idan ya ci ya san iyayen sun damu da shi to a hakan ka dauki dan ka kai shi makaranta in ya kai teen shekara 11 12 13 nemi dan sana'a in ya dada makaranta ya shiga yana yi kana leka wuri
yana da muhimmanci kenan a fara koya masa sana'a tun yana karami
yana da amfani saboda me in kin duba yanda kasan ya zama shin idan yaro bai taso da sana'a ba sai ya kai 18-19 zai zama apprentice ba zai yi ba idan kina san yaro ya iya computer kai shi tun yana da 10 years yana yi ya ana koya mishi moving mouse ana nuna mishi coral draw ana nuna mishi yana by the time dai kai teen already ma instructor ya fara sashi aiki kin gani ya wuce ba zai zo tar da kananan yara shi babba shi apprentice ba aikin kafinta in kika kai yaro at 10-11 ana sashi ya dauko ply guduma ya dauko kusa ya je shi wannan kafin yaron ne ya kai teen an fara tura shi je aiki a wani wuri kuma daga nan za a kira shi a gida a bashi zai samu personal income din shi kuma it yana sa yaro ya zama responsible gami
ya rike kansa
ga zuwa makaranta ga soyayya na iyaye ga sana'a iyayen ne suka sashi to shi ya riga ya sani kai a rayuwa iyayen sun riga sun equipment din shi sun tattara mishi guzuri na rayuwa wanda yana tasowa yana zuwa makaranta yana dan sana tailoring ne ulaja works ne because wannan policy da aka shigar da shi education din has come to stay kuma population din mu is erupting tunda population na girma how many tunda kika taso for educate yanzu bayan Obasanjo da ya bude EFCC a Nigeria akwai wani firm akwai agency akwai sabon factory in banda su dangote da suke majin na sukin ji akwai wani ko akwai wani research institute da aka establish by the state of federal government babu to it means kenan opportunities na white collar job a Naro to if the Naro ba su da fadi so now yanzu kika dauki newspaper kika advertisement na job vacancy to saboda haka yaro za su taso da wani irin kaimi da tsayuwa na kansu da wani irin kishi na dogaro da kai to in suka taso memmakon su lalace duk din da ya san yana harin zai zo wani nan gaba to wallahi lalacewa baya bin hanya because he has no business da wannan hanya to dan da ya zama ya losing hope kuma ba a sa shi a wani irin tafarki turba na kula da shi na amikar da shi a nuna mishi hanyar da zai bi ba dole zai taso kaman wani jirgi da ya bata akan ruwa dukkan mu nan da ni dake in ba dan iyayen mu muna mata sun ce mana the rights inki da dan namiji daidai ne ba da ke da ni
to aje da mama batun da ake yi kenan sai kiga iyaye musamman su ce a ƴaƴan su mata ba za su yi karatu ba sai maza ko da mai me hujjar ma da suke badawa ne tunda ni ina da ƴan uwa waɗanda zaki ga mutun ne malamin makaranta ne amma ƴaƴan shi ƴan mata guda 6 ba wanda ya sa makaranta me wani hujja wai ake badawa ne
To, kin san akwai wani jahilci. Ni musulma ce kuma yawancin wannan abin da kika kuka zan yi magana akan region din da na fifahinta ni yar arewa ce to wannan na kasun an fi samun shi a arewa ma kuma an fara samun gyara sosai saboda me duk uban da yi ilimi ya auri mata mai ilimi babu ma wani magana akan cewa wani dan shi zai makaranta wani bizi ba to ga waɗanda bas samu wannan wayewan ba sai suna ganin kaman da namiji idan ka bashi ilimi zaka iya dogaro da shi zai iya taimakawa basu san cewa daman diddai bane kuma taimakon diddai ne abinda taimakon da ya mace za ta iya wa al'umma da uba da iyaye da kananta idan aka ba wa da namiji aka ba wa ya mace za su iya to saboda
a ce na ya mace ma yafi na da namiji ma
eh za a iya faɗa haka saboda wannan notion din na ana kokarin a tsabbaka a daga al'amura na mata amma ke ma kin sani cewa akwai abubuwan da namiji zai iya yi mace ba za ta iya yi ba yanzu kuma irin ayyuka laborers work na aikin karfi su tonan manya-manya ditches ramuka dinnan aikin karfi kin gani kamar yanzu kin taba ganin mace a refinery a drilling aikin maza ne yanzu zaki gani ana ta construction saboda ga damuna ana ta bude drainages ba za ki ga mace da diga ba to saboda haka mace tana da martaba a iya aikin da za ta yi akwai gata a ciki addini ya ba ta wannan gatan matsayinta a mace matsayinta a gidan miji a cikin family ma ya ba ta wannan gatan dama ita mace wata irin abu ne kamar madubi wanda sai ka bari ta kalli kanta to za ta zo ta yi wannan abun wanda ba sai ta yi gumi mummuna ba kuma za a ci riban sa yanzu kin gani aka zo maganan academics to babu limit
wato wajen ilimi ke
ilimi babu limit a wurin mace amma a yanayin wayin su sassa na rayuwa kamar dako din lalacewa ba sai ta ga mace tana da ko ba saboda kashin ta ba irin na namiji bane saboda haka wannan notion din stand to be corrected what a man can do a woman can do even better yana da limit amma to amma ni na dauki wannan kin kai ya mace makarantar boko koko a bata ilimi a matsayin jahilci jahilci ne ba addini bane musamman ma addinin musulunci saboda me idan muka ce ma zamu kawo su a addinin musulunci kar ku ce na mai da forum din wurin wa'azi to yawa akwai inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace al-ilmun faridatun ala kulli muslim wal muslimat yace ilimi is mandatory dole ne kuma dole ne mandatory ne akan mace da namiji kaga bai wari ba sannan yace kuma ki duba duk wanda zai ilimi sai ya wahala sai ya tafi da nisa yace talabul ilmin walau fi sin ka tafi neman ilimi ko da can har China zaka tafi again a wani hadith again ya saki cewa la faqara illa ba'dal ilm babu talauci kamar talauci na rashin ilimi to shin ya zai a dauki wannan jahilcin a dora addini ta ina kuma na tabbata addinin kristancin da kan suna encouraging cewa a bawa mata equal right a ilimi saboda me ya zama al'umman ta zama mai karfi ta zama mai murya ta zama tana da representation a gida idan uwa na da ilimi zaki ga yanayin ƴaƴanta daban yake ƴaƴan da uwa su take da ilimi zaki ga tarbiyyar su daban yake sannan kuma ƴaƴan da ke da uwa mai ilimi zaki ga temptation da irin fadawa cikin tsautsayi na rayuwa zaki ga ta su daban yake musamman ma an ta bude kawance tsakanin ta da ƴaƴan nasu ka mata ƙara ta ba su shawara to saboda haka wannan notion din kuma shi wannan dangin nakin koko wani dan uwa da yake da wannan halin gaskiya idan lokaci bai kure ba ya ce to ƴaƴa matan nan ya ba su daman su ilimi idan ko ya kure to ya cuce su
Kalli ki ganin manin da matsayin shi na tsakanin da
Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kalamar mu wajen wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim a Kaduna.
Sai mun barka mu zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na kirki-kirki. Ayyuka muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammad wacce za ta gabatar mana da kirki-kirki wannan karan irin na gargajiya. Hajiya, yau kuma me za mu girka?
Sauraro assalamu alaikum barkan mu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce ta mu ta ƙasa Najeriya. Amma ta gefen kudancin Najeriya.
To da mu je zuwa ne da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya?
To idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi siya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. Kin fahimta? Kaman dumbi da hanji.
To
akwai me sai banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai. Abodi inji Yarbawa suke kiranta. Sai a nemi su yin kashi uku kenan su zaka siya idan ka je siyan kayan cikin ka. Saboda shi kin ga dumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta.
Haka.
Kuma idan ka je ma siya kai kokari. Akwai mai haske.
Akwai mai haske.
Akwai dubi mai haske. Akwai mai duto. Ka kauracewa mai duhun na ka dauki mai haske.
Shin an ga ma ta farko an ce miyan nan fara ce?
Fara ce. To ana bukatan komai fari. To kin ga anan kika sai kayan cikin ki. To mai saurari tana iya bukatan kaza.
To inda
hali. Idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske. Kin fahimce ni in ka je gurin masu fere kifi akwai mai haske. To ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza. Ko ta yi da kayan ciki to wata zaki ga duk ta haɗi
su tana
yi ta yi banda da kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawa sai kuma uwar gida tana bukatan stockfish uwar gida na bukatan crawfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu nan ya shiga girki ya hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin attarugu yalo attarugu mai ruwan dorawa uwar gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin dandano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abinda za ta sa zabo da yayi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su
yi wannan
yawa to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi sai ta ɗebi su sinadarin ɗanɗano sai ta barbada uwar gida idan ta hautsana tana iya dan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin
nan wato ya salala naman ya dan fara
tilara kama yawa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya dan shiga cikin nama maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kaman gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne kuma naman sai ki ji shi salala
haka
to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada alamun saboda rage karni ya dan nuna kamar minti 5 zuwa 7 sai ta debi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana fefenta ta zuba ko kuma shi barkonu mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bare bawo ta cire nama sai shi ma haske gare shi
haka
kuma yana da dan
wato dai duka yana da bawo kuma ana cin bawo amma a wannan karan a cire har bawon
ta
zama tsoka
kawai take
kawai
uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto
wato stockfish
shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaro kwaro sai ta zuba ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta diba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ka bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti 30 haka saboda naman ta yi laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan tsari sai uwar gida ta kara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin da wanda yake jikin kifin ya wadata to sai uwar gida ta dauki doya
to amma zuwa ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an yi nika an marka da an zuba ba
eh saboda shi mun kira shi farar ne
to su ba ta bukatar
wa'annan ba ta bukatar to da zarar uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kin tun
ni yan je jirki ta ke ne dan samu wani kala
to shi ainihin shi wannan a tarugu mai ruwan dora ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta dauko doya
wannan
doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta dauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doyar ta nuna sai uwar gida ta mutso da turmin ta kusa sai ta tsince doyar da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turmin ta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi safara ta ma yi safara ta dake shi ya yi laushi dubas sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma loma sai ta jajjefa a cikin wannan miya
to ta maida shi inda ya fito
eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma ka uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh sai ta tafi ta rika
yin har ya wargaje
zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri ko kan ta damu in bai kiti burbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi
wato kuma wanda zai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in ya dan sha iska rage zafi zai rinka
jikin shi haka shi yake to wannan shine white soup
shi ne da faran miya
shi ne faran miya
wanda zaka ga ana ci ana so da hannu
eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda mu komai muna so mu yi shi da gari tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne dawo shi ta dan
dan wasa ne a ce zai bayan kawai
bayan ta zuba a kwana
eh ba zalla haka kawai
zai yi ne ba zai ga kaman fakau haka ta ba shi to sai ta dan farbada mishi dan koran ganye
kan
kanana kuma kun dana ta koyi ta yi hakurin yanka dan bicin nan ko kuma idan ba ta sa a dauka ganye mai girman ko da na ana ta dan ajiye a gefe babu matsala kalliya ne
to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa
eh to shi wannan miya uwar gida ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agbo
dama sun ce miyan na
kudinanci ne kare ko kuma na agbo to amma tun da mu Hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa shi ma duk za ta iya ci da
shi kuma akwai dama a iya sa da dawa misali
za a iya za ta iya sa da dawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci to ka samu dan kudanci
wato da dawa ma a yi irin nasu
irin nasu shi nyamur yana da nashi
to
yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takardar siminti a cikin shi suke saka dan kankani haka za ki ga sun dan saka shi a jikin takardan siminti za su dauko dan ganyi haka sai su kulle takardan to idan ka je gare su ka ci su baka daddawan su
so in za dai ka girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu
komai na kudu
yawa an hare wannan shi ma ka yi na hare
haka idan za ka yi na ba ado ne shi ma komai ka nemi na ba ado ne
da an sai wani abu haka gaba daya miya ta jinki ce
dan idan kika je gida bayar bi ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba ni kai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki sai to da zaran kin bar abu guda zan ki zo shiga dan dannan bai baki irin wannan nashi ne
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 2-2-2-5-6-5-5
Kafari da baki ne ayyare riban bandagani da jawali na nuna kwarai mai tsagari
Madalla ga kiran farko nan daga jihar Sokoto.
Eh, assalamu alaikum.
Alaikum assalam, barka da warhaka.
Barka ka dai malama. To kuna tare da Bello Garba Jinawo mai gulawu kala kala daga nan Jinawo Sokoto.
To malam Garba muna jin ka.
Eh, to duk da yake dai gaskiya na gura amma ina ji ana magana abin da ya shafi kamar abinci ana fatiyan ko doya da sauransu dai abin da ya bani tsari maudu'in da
wato maudu'in da muka tattauna akai an yi magana ne akan yanda mata za su dinga maida hankali
ga girke-girke
ku yi mana afuwan
hello
Okay, ku yi mana afuwan an dan samu matsala amma mun warware. Mun tattauna ne akan irin tasirin da mata suke yi wajen ganin cewa an tabbatar da kwanciyar hankali a lokaci irin haka kaman wato lokacin siyasa.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
Malam Ibrahim muna jin ka.
To abinda nake so in faɗa ga mara anihin iyayenmu su mata abin da ya kamata su rika waye muna da kai da sauran kannanmu da yannanmu ainihin ita wannan siyasa bai zuwa ce ta wuce wanda ya ci zaben nan idan suka kuskura suka ra'ayin shi akai su zai sata wato ustaza wato husuma to iya su kawai za su amfana su kuma kawai sai su halaka kansu da dukiyoyinsu da kuma lafiyarsu abinda nake ba su shawara su iyayenmu dan Allah su rika jama ƴaƴanmu ani hukun ne da mu kanmu kuma da yannanmu abin da nake kira ga iyayenmu mata kenan
to mun gode malam Ibrahim Kuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da Tatiya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Mr Patrick da ya daidaita mana sauti ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya
lalle ko bakiya manzo ai ya jauntiya dai dun ban alkai kin karba da bari da bari